Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku tattaunawa ta masu ruwa da tsaki da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta jagoranta ofishin murya Amurka da ke birnin tarayya Abuja. Masu tattaunawar dai sun haɗa da Honorable Ibrahim Waziri, babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa. Sai Khalid Halilu, ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman. Wata rawa gwamnati take takawa a fannin haɓaka harkar noma a Najeriya? Batun da daidai inda tattaunawa za ta ɗaura kenan a yau.
To, idan yanzu kika dubi tallafin kuɗi, tallafi a budget da aka yi na 2018 da muke ciki yanzu, har yanzu wata canja zani ba. Sannan maganar noma mai ake da bukata na a samarwa manomi ma'aikaci don ya tafiyar da aikin noma. Duk duniya ta ci gaba.
Honorable ya ce taki da mai nema?
Zan samu taki, ingantaccen iri,
yawa,
maganin ƙwari da maganin ciyawa.
To hudu.
To yanzu ga babban abin da yake tsoro, yake barazana a manomi, shine matsala ta security. Zaka tafi gonar ka.
Ba duka waɗannan hudun ba ma.
Ba shi bane. Wannan duk abu ne wanda yake, zamu iya cewa masharar gona yake magana. Yau babban abin da yake ba da manomi tsoro shine baka da security. Kana gonar ka, kana aiki, ana iya zuwa ayi yan garkuwa da mutane su dauke ka.
A ina ke nuna?
Gashi ne
a Najeriya ko?
A'a. To amma ba ko ina ke wannan ba. Ba ko ina ke wannan ba. Don a gaskiya fi sabilillah, domin ni na sani inda muke noma ban taba ji an zo an kama wani hari ko kuma an sa shanu ma ko daga gangan sun ci gonan wani. Bamu da wannan. Kuma kana maganar shanu dai a Najeriya?
A jihar Adamawa da Nasarawa da Taraba?
Inda kana maganar jihar Adamawa da maganar Nasarawa, a gaskiya fi sabilillah kaji an ce maka shanu ko kuma an ji an samu ne a gona an kashe shi, a gaskiya fi sabilillah wannan maganar ban taba jin sa ba.
To ina baka shawara ka je ka bincika jaha ta biyu da kake noma, ita ce jihar Nasarawa. Tana daga cikin jaha ta biyu a Najeriya da yan garkuwa da mutane suka yi kaka gida. Manoma baka isa ka shiga gonarka ba, kuma ka tambayi makiyaya, wanda jihar Nasarawa ita ce kusan yanzu jigo ta ebi shanu mutane sun bata kenan. So wannan kalubale ne a gwamnatin tarayya. Sannan na biyu, akwai batun maganar samar da hanya. Ba yanda zaka ce mutum ya je jeji ya saka dukiyar shi zai yi noma, amma babu hanyar da zai iya dauko amfani na gona ya kawo shi gari, ko ya kawo shi store, ko ya kawo shi yanda za a sarrafa shi daga nan a dauke shi a shiga da shi birane don ai kasuwanci da shi. Me gwamnati take a wannan bangaren? Ba mu taba jin gwamnati ta fito ta yi furuci ba. Da aka tashi wata manufa ta siyasa.
A nayi kokarin samun ma bangaren gwamnati. Amma gaskiya matsari na ci tira ne kawai.
Amma
da an samu mai kare gwamnati.
Ba maganar kare gwamnati bane, abu ne muna gani zahiri a kasa. Gaskiya fi sabilillah ce maganar hanya. A gaskiya fi sabilillah wannan gwamnatin nan ta yi abinda mutum zai gani ce alhamdulillah an fara. A gaskiya. Don in ka duba shekaru da suka wuce baya, nawa ne ake bawa Works, Ministry of Works budget din su? Zaka ji an ba su budget dinsu miliyon biliyon 300 ba za wuce capital project na Najeriya gaba daya, ba su taba kashe 3 billion ba su taba kashe 300 billion ba capital project na Najeriya gaba daya. Amma a gwamnatin an kashe over 1 trillion naira capital project. Me aka yi da su? Yawanci hanyoyi aka yi da su, kuma har yanzu ana kan gina hanyoyin nan.
To bari in dawo ga ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, Khalil Halilu. Kai ne kake hulɗa da manoman nan? Ina so in san menene dangantakar ka da manoma.
To mu dai abinda muke yi, muna samar da hanya ne ta hanyar na'ura wanda zai taimaka wa manomi samu kasuwa. Kamar yanda abokanan hira na guda biyu, ɗaya yana nuna kokarin da gwamnati ta yi, ɗaya kuma yana nuna yanda gwamnati ta gaza. Amma mu kallon abinda muke yi shine gwamnati maganan gaskiya ba ta yin duk wannan abin ita kadai ba. Saboda haka mu abinda muke kiran gwamnati shine irin abubuwan da muke yi na hada manoma da masu neman kayan manoma ta hanyar internet, shine ya kamata gwamnati ta rinka ba da taimako wurin yin haka. Saboda misali, yanzu sai kaga manomi mai neman kaya ya shigo kamar Bature ko kuma mutanen kudancin kasan, amma ba wanda zai daya tsallaka arewa je sai kaya, kuma yana da kudin ba ya bashi da kudin ba. Akwai a can kuma bangaren arewa sai kaga akwai kuma wanda yana da kaya yana neman wanda zai siya bai san yanda zai siyar ba, ko kuma a zo ana siya a wulakance. Saboda haka kamar mu yanda muka yi namu platform din, muna sanarwa da manoma nawa ake sayar da kaya don ya san darajar kayan shi, na biyu kuma inda zai samu kasuwa ya siyar. Don mun tabbatar da cewa ko da gwamnati bata ba manomi tallafi ba, in dai yana da kasuwan da zai sayar da kayan shi ya samu daraja ya samu riba, zai samu kuɗin da zai kai yaran shi makaranta, in ma maganar security ne zai samu wa kanshi harkan tsaro, in ma titi ne a tsakanin su za su yada haɗarin kuɗi su dan gyara titi saboda a samu ana fitar da kaya. To mun nan karfin mu yafi inda idan mu yafi kallo inda muka fi kawo.
Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin kashi na ƙarshe na wannan tattaunawa ta masu ruwa da tsaki a harkar noma. Yanzu a madadin baƙin namu da Madina Dauda ta jagoranci wannan tattaunawar, sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.